To jama'a barkanku da wuni kuma barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan marice kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma 60 a can Nijar ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa dake yamaye akan mita 102.5 a zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani da Far'a da Nomad da Sarauniya da Dalo ko kuma Niya a Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashenhausa.com. Jama'a muna fatar ku ne lami lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Aliyu Mustapha na Sokoto ne yanzu mata da Grace Alheri Abdu. Bayan ta gama kawo muku labaran duniya za a ji cewa yanda jamhuriyar Niger ke shagalin cikar shekaru 57 da samun yancin kai ana kuma kokarin a karfafa shuka itace domin tarin hamada. To amma suna da korafi kan yadda ake abin.
Yau aka ta turuwa wuta ta da an kare da she kowa ya watse. Ita nan ba a kara zawa gurin shalihu wata sallah.
To bayan wannan zamu nemi ra'ayinku ta wayar tarho amma sai bayan mun gama yin shimfiɗa da rahoto akan rudami da cece kuce da ake yi na ba tabbas game da ranar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai dawo gida da kuma illar rashin zaman shi a ƙasar.
Waɗansu siyan da ake yi da waɗansu abubuwan da suke yi idan Buhari na Najeriya ba a soma shi ko bai ce ma kuwa komai ba ba wanda zai soma. In yana nan a ƙasar nan waɗansu abubuwan ma ba a ma soma shi saboda haka kaga ɓera ya rasa kule suna buki suna hawo suna sauka.
To akan wannan jama'a muke so ku kira mu a layin mu na alamar tarawa 1-202-205-6555 domin ku gaya muna ra'ayinku akan yadda kuke ji game da kai kawo da rudami da rashin tabbas da ake da shi game da magana dawo shugaban na Najeriya. Zan mu tsima wayoyinku kuma kada ku manta da yake yau alamar ce muna da labaran wasanni daga Najeriya amma duka sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da yammacin yau ga cikakkun labaran. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce an sako wani mutum dan Afirka ta Kudun yau Alhamis da kungiyar Al-Qaeda ta yi garkuwa da shi a Mali tun shekara ta 2011. Stephen Magowan shine mutum na ƙarshe a cikin ƴan kasashen ƙetare uku da aka sace a Timbuktu a watan Nuwamban shekara ta 2011. Gwamnatin kasar Mali da Afirka ta Kudu sun hada karfi tare da hadin gwiwar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Gift of Givers wajen tattaunawar da ta kai ga sakin sa. Minister Hulda da kasa da kasa ta Afirka ta Kudu Maite Nkona Mashabane ta shaida wa wani taron manema labarai cewa ba a biya kudin fansa kafin a sake shi ba. Itioman Suleiman, shugaban kungiyar mai zaman kanta, ya ce an saki Magowan ne ranar 29 ga watan Yuli. Yanzu haka kuma yana kwance a wani asibitin Afirka ta Kudun ana yi masa jinya. Gobe Juma'a, ƙasar Rwanda za ta gudanar da zaɓe, inda ake kyautata zaton shugaban ƙasar Paul Kagame zai lashe zaɓe wa'adin mulki na uku. Jam'iyyu 11 ne suka nuna goyon bayan shugaban kasar mai ci yanzu, sai dai har yanzu akwai 'yan takara da dama da ke fafatawa da shi. Sama da mutane 200,000 suka halarci gangamin yakin neman zabensa na ƙarshe, wanda masu kula da lamura a ƙasar suka yi kiyasin cewa zai lashe zaben da gagarumin rinjaye. Ya samu kashi 93 cikin 100 a zaben da aka gudanar cikin shekara ta 2010. Dan takarar jam'iyyar Green, Dr. Frank Habineza ya gudanar da nasa gangamin na farkon wannan watan, sai dai bai samu halartar mutane sosai ba, inda kimanin mutane 500 kawai suka halarta. Ana kuma zargin cewa umarnin da gwamnatin ta bayar da ya tilasta sake wurin gangamin shi ne ya janyo rashin fitowar magoya bayansa. Habineza, wanda ya kafa jam'iyyarsa ta Green a matsayin wadda za ta kalubalanci shugaba Kagame, yana ɗari-ɗarin kushewa shugaba Kagame ɗin kai tsaye. Ya ce muna sa ido kan tsare-tsaren gwamnati ne, idan muka lura ba sa tafiya daidai sai mu kushe a kai, kana kuma mu samar da wata hanyar da za a shawo kan matsalar, amma ba ɗaiɗaikun jama'a ba, domin mutum yau shi ne gobe ba shi ba, amma gwamnati da al'ummarta suna nan daram. Shugaban Amurka Donald Trump ya ɗora wa majalisa dokokin ƙasar laifin sake haifar da sabuwar tankiya da Rasha ta wajen amincewa da ƙaƙabawa Moscow sababbin takunkumi. Kremlin kuma ta ce takunkumin zai gurguntar da ci gaban da aka samu a dangantakar ƙasashen. Trump ya faɗa a saƙonsa na Twitter cewa dangantakar mu da Rasha ta yi ƙasa sosai fiye da yadda aka taɓa gani, kuma hakan na da haɗarin gaske. Ba tare da la'akari da yaƙin cacar baki da matsalar makamai masu linzami a Cuba da aka fuskanta shekaru 50 da suka shige ba, da ya kai kasashen duniya dab da shiga yakin nukiliya. Ya ce sai ku gode wa 'yan majalisa, ya bayyana 'yan majalisa a matsayin waɗanda suka gaza samar mana da tsarin kiwon lafiya, inda yake ambaton gaza samun goyon bayan soke dokar inshora ta ƙasar da magabacinsa tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya samar. To, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Venezuela da babbar jami'ar hukumar zaɓe jiya Laraba suka musanta cewa an yi coge a adadin mutanen da suka fito kada kuri'a da kuma aka ƙara miliyan ɗaya a zaben da ke cike da tankiya da zai ba majalisa ikon sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar.
To, Grace Alheri Abdu ta kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tuma da latun sai rahotanninmu, kuma za mu soma ne da na wakiliyarmu ta da magaranmu wato Tamar a can jihohin Nijar kenan, kan batun ƙoƙarin shuka itace da ake a ƙasar wacce ke cikin shagulgulan cika shekaru 57 da samun mulkin kai.
Kanal Almajir shi ne babban darakta na ma'aikatar gandun daji ta jihar da magaran.
Shekara 42 aka mai da wannan sallah ta samun incin kai.
Ya za a ce ciya ci gaba.
Sani Hamisu. Yau aka ta turuwa wuta ta da an kare da shi kowa ya watse. Ita nan ba a kara zauwa gurin shi halauhe wata sallah.
Da ita ce ta kun san yau muna da shekara 57 da Niger ta samu incin kanta ta samu abin da ake cewa independence. To, authority na sa'an nan sun ka diba sun ka ga Niger kasa ce ta sahel, wanda ya ce kasa sahel kenan akwai karamcin itatuwa. Shi yasa sai aka lisawa aka ce ta kamata wannan sallah in ta zo za a yanta a rika dasa icci da yawa.
Taken na bana dai shine a dasa itace a cikin gonaki don samun albarkar gona yana da muhimmancin gaske musamman ma ga manoma.
Icce cikin gona yana ƙara albarkar gona. Ana wannan kamar gargadi ne ake mutane su dafa su rika dasa itatuwa. Mun san itatuwa mu na gargajiya wanda mun ka san da su kakanni da uwaye. Kalgo ne, ƙirya ce, sabara ce, gawo ne. To, a ba su kari.
Gama ra'ayin wasu jama'ar gari kan irin ci gaban da aka samu game da wannan sallah ta samun inci ta turwa ut.
Amadu, guri idan za a shibka itatuwa musamman a killace shi, ko ba haka ba, a killace shi kuma a sama mishi tsaro. In san samu ne ma a yi forage wanda za a sa mutum wanda zai kula da su a kulliyoma. In mutum ɗaya ne mutum biyu nan ma an yi wani yaƙi da zaman banza.
Abdu sunana, za a zo a yi sallah ta turatu a yi shibka. Na gani a nan wurin hain tantan ake ba da musamman na ɗan kake ba su ruwa. Amma yanzu sai a ce ana sallah ta shibka itatuwa sai a je a samu ɗan daji su je su samu itatuwa su wuce 500 su dasa su ce sun yi sallah dasa itatuwa. Kuma da sun sasa sun ba su baya shi kenan sun ƙa'ida. Ya za a ce ciya ci gaba.
Sani Hamisu, yau aka ta turuwa wuta ta da an kare da shi kowa ya watse. Ita nan ba a kara zauwa gurin shi halauhe wata sallah.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.
To, gaishe ke Tamar. To, nan da yan mintoci kalilan za mu buɗe layinmu na waya mai lamba alama tarawa 1-202-205-6555. Mu fara ɗaukan ra'ayoyinku akan dambarwar rashin tabbas na ranar dawowar shugaban Najeriya a gida da kuma rashin wato da illar rashin zaman shi a ƙasa ɗin. To, amma kafin ku fara gaya mana naku ra'ayoyi, bari mu so mu yi muku shimfiɗa da wannan rahoton na Nasiru Adamu da Kai Abuja.
Masana siyasa da kuma na tsaro na fito da bayanai da suke ganin ka iya kawo sauƙi a tsakanin jama'a, da aƙalla za a zauna lafiya ko ba maƙudan kuɗin shiga daidai lokacin da aka shiga watan Agusta da kwamitin tattalin arziki ke cewa Najeriya za ta fita daga fatara. Wannan duk na faruwa ne da tunanin mafi akasarin jama'a, musamman ma magoya bayan gwamnatin APC mai mulki, cewa da zarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo daga London zai yi garan bawul da raba kara da kiyashi. Ga abin da ministan matasa da wasanni Solomon Dalun ke nuna rashin ganin shugaban na sanya wasu sakin hanya.
Waɗansu siyan da ake yi da waɗansu abubuwan da suke yi, idan Buhari na Najeriya ba a soma shi, ko bai ce ma kowa komai ba, ba wanda zai soma. Domin shi wannan mutumin fa mutumin ne wanda ya ɗauki lokaci ya gina kansa. Buhari na na kaman da wani abu cikin jikinsa, in yana na a ƙasan nan waɗansu abubuwan ma ba a ma soma shi, saboda haka kaga ɓera ya rasa kule, suna buki, suna hawo, suna sauka.
Ga masanin lamuran tsumi da tanadi da ma'adinai Talhatu Ribaɗo, in 'yan siyasa na rage haɗama za a samu sassaucin ƙuncin rayuwa. rayuwa.
Zalunci shi yake kawo duk fitinan da kake gani. In har ka kullun a cikin zalunci na zabe ka yau kai memba, for example, gobe an siyo maka mota miliyan 20, da fa keke baka da shi, muna yawo a ƙasa. Wannan talaka yana kallonka, amma in babu adalci kullun muna cikin fitina.
Bangaren tsaro CSP Ado Gabanni mai ritaya ya ce tun yara na ƙanana akan nuna musu wariya, musamman ma ƴaƴan talakawa koko almajirai, da akan kansa in sun girma su shiga gungun miyagu.
Ubangidansa da ya dauke shi duk abin da ya koya mar, kaga zai biya wa ubangidan saboda yana biyansa. Shi kuma ga shi na hali talaushi, in ma akwai tausayin zai zama da ƙarshe.
Bisa ma'ana dai, irin waɗannan mutanen ne idan suka je suka gamu da wasu miyagun aƙidu sai su fada
sosai,
su zama musu hanyar rayuwa.
Matuƙa za su fada cikin miyagun aƙidu saboda su ba su da ma aƙida. Aƙidan da suke kai suna yara shine aƙidar da ya kamata shi malamin su ya, to shi malamin kila shi ma ya fada wannan aƙidar.
Hakika mutane dai na ci gaba da korafin kuncin rayuwa, inda jami'an gwamnatin APC ke cewa barnar shekara 16 ba za ta gyaru a shekara 2 ba. Nasiru Adamaili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shuwa ga shaka Nasiru, to na san kun kagara ku fara ga mana yadda kuke ji game da wato dambarwar da ke fama faruwa a Najeriya, game da koyaushe shugaban Najeriya zai dawo. Amma kafin ku fara ga mana, bari mu ji wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Kuma da latumin buɗe layuka mu domin mu jira yanku game da rahotanni masu saɓani da juna da ake ta samu kan ranar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai dawo a Najeriya. Bari mu share fage a Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, Malam Aliyu.
Barka.
Sunana Ibrahim Alaramma ne, aski riga cikin Kaduna. To gaskiyar magana, da farko dai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shugabanmu, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari lafiya, da shi da sauran marasu lafiya ma gabaki ɗaya. To amma rashin tabbas na wannan rana har ga Allah yana damun 'yan Najeriya. To amma na baya bayan nan maganan da shi wacce Okorocha ya faɗa cewa nan da sati biyu ana sa ran.
Amma Ibrahim an daɗe ana nan da sati
jimana.
Malam Ibrahim, an daɗe ana da yanka kwanaki daga sassa daban-daban, daga wajen gwamnoni da sauran ƙusoshin gwamnati, amma kuma abin har yanzu bai tabbata ba, ga alama ba wanda ya sani. Amma kuma kullum sai an waye gari da sabon labarin cewa ga ranar da zai dawo.
To dan yau ma ana ce mu ai barin ma ya riga haɗa, to da muka bincika mu zai ƙarya ne. To gaskiya dai mafi ala dai a ci gaba da mushi addu'a, Allah kuma ya dawo mana da shi lafiya.
To amin bayan da Ibrahim aka duma, bari mu je jihar Naija. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam tullah.
Wa ke magana?
Sama'ila Musa Yaro daga Bargu, jihar Niger.
To malam Sama'ila, barka da dare. Kai ya kake ji game da cece kucin nan game da ranar dawo Buhari ne?
Ita ciwo dai kowa yana kan kowa. Kuma kowane lokaci shugaban kaza ya zo, da yardan Allah muna murna da zuwan shi. Kuma da yardan Allah zai zo kuma cikin koshin lahiya, kowane lokaci ya zo babu damuwa, da yardan Allah ya zo kuma zai ci gaba da.
Amma Sama'ila, abin da ake cewa kowa na da irin wannan kyakkyawar fata gare shi, amma abin da ake magana shi ne rashin tabbacin ranar dawowar tashi. Ya za a ce shugaban ƙasa ba za a san ranar da zai dawo ba, in zai dawo.
To me ma'anar mataimaki? A shi yasa aka sa mataimaki, yana taimakonsa. So duk lokacin da ya zo inda ba mataimaki na ce ba kowa kamar.
To mun gode Sama'ila, bari mu koma Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, Aliyu, barka da lasariya.
Barka da dare.
Suna Murtala, ina kiran ku daga Rediga sa Kaduna tarihin Najeriya.
Malam Murtala, abin da ya dame ku rashin tabbacin ranar da shugaban kasa zai dawo?
Ai damuwa kuyi dace da kima magana ta gaskiya. Kai a dai sha'ani kai mu dai muna ta addu'a gaskiya. Mu kaga mun fita mun ba da hikimar lokutan mu saboda darajar Malam Muhammadu Buhari. Sojoji sun duke mu kan layi an mana mazure wancan gwamnati hakura. Amma yanzu kaga kawai mun fahimci dai muna hannun su Tinubu ne da su fasho na kawai su muka je mu kai makaman wannan wahalalu haka. Ya kamata a ce shi Malam Muhammadu Buhari addu'a da nike mai mara iyaka na rashin wanda Allah ya ba shi lafiya wanda addu'a ne ba ta da iyaka. Ya kamata ko a Najeriya yanzu ya zauna mun sai yana gida ne wasu abubuwan kamar yadda shi Sanam Mandala ya faɗa kaga ko an san dai yana garin nan wasu abubuwa za a rage sai dai ni ta addu'a ne ko
amma Murtala kafin ka aje ya kuke ganin rashin a ce hatta kusoshin da suke makale ga fadar gwamnati ta shugaban kasa kamar shi mataimakin shugaban kasa kamar masu magana da yawan gwamnati kamar gwamnoni ministoci amma duk ba wanda yake tabbacin ranar da mutumin nan zai dawo
shine ai abin da muke ce muke faɗa kenan har su manyan ina ga mutalakawa to kuma ya kamata a ce wannan jam'iyya tsarin da ta fito a ce magana ne kai tsaye kuma shi Malam Muhammadu Buhari ko ya san wani yayi magana bai canza bai tsallakewa
to mun gode Malam Murtala bari mu je Kebbi assalamu alaikum
assalamu
wa ke magana Kebbi
ko a magana da Umar karam hukumar Shanga
to Malam Umar baka da kai ya kake gani game da magana dawo shugaban kasar nan
dawo Buhari dai muna fata ya dawo lafiya amma ko ba su sai suke kamar cewa ko zai dawo yau ko zai dawo gobe ko duk wannan abun dai akwai shi kawai dan Allah ya kawo shi za a ganshi a dai mai addu'a Allah dawo da shi
amma yanzu Malam Umar an ce shugaban kasar nan zai shekara daya a waje kowa san zai shekara daya almisali yanzu kwanan shi 80 da wani abu a waje ana yau zai dawo gobe zai dawo ana ta bada rahotanni iri-iri ya kake ganin tasirin wannan akan yan kasa
to gaskiya za a shiga wani yanayin damuwa amma don ka san mutane yanda suke yanzu kowane irin yana so abin da zai faɗa a ji ko yayi ne shi ma dai ya faɗa irin abubuwan da zai faɗa amma dai wannan abu Allah ne ya wannan shi da yau ne Allah ya ce gobe ma zai dawo ai sai ya dawo kuma in an ce sai haka din kamar gida kake sai ya tsara
mun gode Malam Umar muna nan dai Kebbi a Zuru assalamu alaikum
hello
wa ke magana daga Zuru
Abdulwahab Umar mai batali a Zuru local government.
To Malam Abdulwahab barka da dare. Kai ya kake ji game da maganar shugaban kasa da rashin zaman shi a gida?
Gode Ubangiji Allah ya dawo da zai gida lafiya.
Amin. Amma taya kake ji abin da ya dame ka kai?
Abin yana damuwa mu da nasawa. Ubangiji ne Allah ne ya damu da shi.
Me yafi damuwan ku game da rashin zaman shi a Najeriya a yanzu? To Abdulrahab daga Zuru wayar shi ta tsinke bari mu je jihar Niger assalamu alaikum
wa mai alaikum assalam kana magana da Aminu Hassan Makusi da Kwazi distinguished daga garin Wushishi
Malam Aminu barka da dare ya me kake ji kai game da batun rashin dawo Buhari da rashin sanin ranar dawo shi
ai tun farko sai dai kawai gaba ɗaya mu ce la haula wala quwwata rashin dawowan Buhari a Najeriya
ta yaya ya fi damun ka ba ke ya abun ya fi damun ka
ya fi damuna saboda akwai yanayi wanda yake mutum ko duhun shi ya ishi jama'a ishara
to mun gode Malam Aminu bari mu je Kaduna assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
to mu je
Yalla bai barka da yamma a sunana Alhaji Musa Garo mai radio da record a kasuwar Kawo Kaduna Najeriya
to mu je Malam Musa kai ya kake ji game da abin da muke ba
to mu yawa gaskiya Yalla bai mu Buhari na gaskiya ban boyan bayan Buhari tsantsa ni abin da nake gani gaskiya al'amari ya kamata jami'an gwamnati je ne yan baki hudu wannan ya fito ya ce mana yau wannan zai dawo wannan ya ce mana kwanaki rotors ya ce rana ko saura sati biyu basho la ya ce mana saura kwana kaza Tinubu ya ce mana saura kadan to mu ɗan Najeriya wai mun rasa ma wannan hanya zamu kama mu abin da muke so Tsala Muhammadu Buhari talakawa nan suna tare da shi suna mai addu'a ta fatan alkhairi
na gode Malam Musa to bari mu karkare a Maiduguri assalamu alaikum
wa alaikum assalam wala Ali barka da yamma
barka da yamma ne
Nasara ne daga Maiduguri.
To Malam Nasara baka da kai ne na ƙarshe me ra'ayinka game da batun dawo Buhari da cece kucin da ake game da ita?
wannan cece ku ce din buyan adawa ne Allah mai sani da mu buƙatar mu ne dawo lafiya ya zo ba wani tashi hankali ba wani damuwa shi idan ya zo kar a ci yau jiya shi ba lafiya ya rage koma da muna sai samu lafiya garau ya dawo duk wannan adawa Allah tuna sauran sa kawai muna masa fatan alheri.
To amin mun gode Malam Nasara ina jin da kai muka zo ƙarshe kamar da nace wai kace ta ƙarshe sai gobe kuma da muku da wani batu. Karfe 5 saura minti 10 na lasari a sashen wasan murar Amurka nan tsakiyar birnin Washington DC yanzu kuma bari in gayyato muku Murtala ya baku
wasanni a takaice.
Kumar gasar La Liga ta kasar Spain ta yi watsi da kudurin lauyoyin dan wasan gaba na kungiyar Barcelona Neymar na biyan kudaden sayar da shi har euro miliyan 222. Neymar dan shekaru 25 ya shirya tsab domin komawa kungiyar PSG ta kasar Faransa akan kwantaragi mafi tsada a duniya bayan ya shaidawa kungiyar tashi ta Barcelona cewa yana son tafiya. Kafafen yaɗa labaran kasar Spain sun ruwaito cewa jami'an gasar La Liga na ganin cewa PSG ta sabawa dokokin da suka shafi kudade wajen sayan dan wasan. To sai dai PSG din tana jin lamarin zai kawo tsaiko ne kawai ga komawar Neymar kungiyar. A halin da ake ciki kuma ana ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta dangane da kudaden da kungiyar PSG take kokarin sayan Neymar daga Barcelona. Lamarin komawar da ta kunshi kwantaragin da ya shafe kowanne tsada a duniya ya daki sarari a ranar Laraba sa'ad da Barcelona ta tabbatar da cewa ta baiwa dan wasan damar ganawa da PSG. Kocin Manchester United Jose Mourinho na ganin PSG ba su yi riya ba na biyan makudan kudaden idan aka yi la'akari da matsayin dan wasan, to amma kuma ya damu da abin da kan iya biyo baya. Mourinho dai ya fuskanci kakkausan suka sa'ad da ya sayi Paul Pogba akan kudi euro 105 cefa ne mafi tsada a duniya a bara. Yana kuma ganin cewa tsada shine sayan dan wasan da ba zai iya tabuka wani abin a zo a gani ba. Sai dai takwaransa na Liverpool Jurgen Klopp ya soki lamirin cinikin inda ya bayyana ta babar ingancin dokokin hukumar kwallon Turai da suka shafi kudade. Tsohon zakaran damben duniya Vladimir Klitschko ya yi murabus daga dambe inda ya jingine sake karawa da dan kasar Burtaniya Anthony Joshua. Zakaran duniya na damben a halin yanzu Anthony Joshua ya doke Klitschko dan shekaru 41 a filin wasa na Wembley a watan Afrilun da ya gabata. Tsohon zakaran har sau biyu daga shekara ta 2006 zuwa shekara ta 2015 ya karashe lokacinsa na wasan dambe tare da nasarori sau 64 inda ya sha kashi sau 5. A fagen tennis kuma mace ta hudu a duniyar tennis Maria Sharapova ta janye daga gasar tennis ta Stanford Bank sakamakon rauni da ta samu a kafadar ta. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta hada hannu da shirin Majalisar Dinkin Duniya na ƙarfafa gwiwar 'ya'ya mata da ake kira Girl Up Campaign da Turanci, da kuma kamfanin fasahar Intel da na Google da sauran wasu ƙungiyoyi don jagorantar taron shekara-shekara karo na uku da za a yi na mata da ke fannin kimiyya da ake kira Girl STEM Camp da Turanci, wanda ke ƙarfafa gwiwar 'ya'ya mata su nemi ilimi a fannonin kimiyya da fasaha da aikin injiniya da zane-zane da kuma lissafi. Taron na wannan shekarar na makonni biyu za a yi shi ne a ƙasar Malawi, biyo bayan wanda aka yi a Peru a shekarar 2016 da kuma wanda aka yi a Rwanda a shekarar 2015. Kusan ɗalibai mata 100 da ke makarantar sakandare daga ƙasashen Afirka 6, wato Malawi da Rwanda da Uganda da Liberia da Tanzania da Zambia da kuma wasu daga Amurka suka haɗu don wannan taron na makonni biyu da zammar samun ƙarin ilimi a ƙarƙashin shirin na STEAM. Bayan haka an shirya wannan taron ne don ƙarawa ɗaliban ilimin shugabanci na gari da nuna musu hanyar kafa ƙungiyoyi. Cikin abubuwan da za a koya musu har da kirkirar fassarar bayanan hanyoyin sadarwa na lantarki kamar lambobin boye bayanai na waya ko duk wata na'ura mai amfani da yanar gizo da yin manhaja ta yanar gizo da ilimin aikin injiniya da kera na'urar jeka nayika ta mutum-mutumi da ake kira robot da ilimin ƙananan halittun da ba a iya gani da ido da kuma ilimin tsara taswira. A tsawon lokacin da za a yi taron, ɗaliban za su nuna wa juna al'adunsu da kuma yadda suke ganin rayuwa tare da ƙulla ƙawance wanda zai taimaka musu a rayuwarsu da kuma ta fannin aiki. Wata matashiya ta halarci zaman shirin da aka yi na shekarar 2015 a Rwanda. Ta rubuta cewa wannan shine karan farko da naga ƴan mata da yawa daga wurare daban-daban waɗanda basu san juna ba na taimakawa kansu ba dan suna aminan juna ba amma saboda sun gano cewa akwai abu ɗaya da ya hada su wato kasancewar su ƴaƴa mata kuma duk suna so su ci gaba a rayuwa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce ta kirkiro wannan shirin don taimakawa mata da ƴaƴa mata da ke fannonin STEM don su kawo ƙarshen bambance-bambancen jinsi da ake samu a waɗannan fannonin kuma su kauce ko su sanar da duk wani cin zarafi da ya shafi mata. Ma'aikatar ta harkokin wajen Amurka ta yi imanin cewa ilimin mata da ƴaƴa mata ciki har da faɗaɗa musu samun damar shiga fannonin kimiyya da fasaha zai taimaka wajen samar da kyakkyawar hanyar bunƙasa tattalin arziki da kuma ƙarfafawa mata gwiwa su mai da hankali wajen ƙirƙire-ƙirƙire. A wannan zamanin da ake samun ci gaba sosai a fannin fasaha, samarwa mata da ƴaƴa mata sabbin abubuwan fasaha da hada su da sa'o'in su da mutanen da za su yi koyi da su da kuma ƴan kasuwar da za su taimaka musu zai taimakawa ƴan matan su shiga wannan shirin na STEM. Mata a ƙasashen da suka ci gaba da masu tasowa na da muhimmiyar rawar da za su taka wajen bunƙasa tattalin arziki da ci gaba a cewar shugaban Amurka Donald Trump kwanan nan a wajen wani taron samar da jari ga mata da aka yi a birnin Hamburg na ƙasar Jamus. Ya ƙara da cewa idan mata da yawa suka shiga fagen aiki, tattalin arzikin duniya zai ƙaru kuma miliyoyin jama'a za su fita daga ƙangin talauci. Shugaban ya ƙara da cewa taimakawa mata muhimmin abu ne da ya rataya akan kowa da kowa. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Kuma wannan shine wanda ya kawo mu karfe 5 kusan saura minti 2 mu mai da ku ga Grace babu labari a takaice.
Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce an saki wani mutum ɗan ƙasarta yau Alhamis da ƙungiyar Al-Qaida ta yi garkuwa da shi a Mali tun shekara ta 2011. Stephen Magowan shi ne mutumin na ƙarshe a cikin 'yan ƙasashen ƙetare uku da aka sace a Timbuktu a watan Nuwamba shekara ta 2011. Gwamnatin ƙasar Mali da Afirka ta Kudu sun haɗa ƙarfi tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Gift of Givers wajen tattaunawa da ta kai ga sakinsa. Ministar hulɗa da ƙasashen ƙetare ta Afirka ta Kudu, Mete Nkuna Mashabane, ta shaida wani taron manema labarai cewa ba a biya kuɗin fansa kafin aka sake shi ba. Gobe Juma'a, ƙasar Rwanda za ta gudanar da zaɓe inda ake kyautata zaton shugaba Paul Kagame zai lashe zaɓen na wa'adin mulki na uku. Jam'iyyu 11 ne suka riga suka nuna goyon bayan shugaban ƙasar mai ci, sai dai har yanzu akwai 'yan takara da dama da ke fafatawa da shi. Sama da mutane 200,000 ne suka halarci gangamin yaƙin neman zaɓe na ƙarshe da shugaba Paul Kagame ɗin ya gudanar. Masu kula da lamura na cewa zai lashe zaɓen da gagarumin rinjaye. Ya ma sami kashi 93 cikin 100 a zaɓen da aka gudanar cikin shekara ta 2010. Shugaban Amurka Donald Trump ya ɗora wa majalisa laifin sake haifar da sabuwar tankiya da Rasha.
To, a gaishe ki Malama Grace. To, jama'a, mun dano zuwa karfe 5 na la'asar a nan Washington DC wanda ke zuwa daidai da karfe 10 a Najeriya da Niger. Yanzu munan za muku ban kwana sai gobe da safin Allah ya kanmu lokacin da muke fata da muku da wasu sababbin shirye-shirye. Mun gode da kuka samu damar sauraron mu. Muna kuma fata za a ci gaba da sauraron sashen Hausa na Murya Amurka a madadin Grace da Julie da Cedric, engineer ɗinmu, Ali Mustapha, kwata ne ke ci a wutar yau.